jami'an tsaro a jihar Delta sun ce sun kama mutane da dama bayan wani farmaki da wasu masu bakajin kaya suka kai a baya-bayan nan ga wasu al'ummomi a birnin na Asaba da ke jihar ta Delta, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu tare kuma da jikkatar wasu da dama. Baya ga haka kuma, cikin muhimman abubuwan da suka faru a baya-bayan nan su ne na farmakin da 'yan halartattun kungiyar nan ta IPOB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra, duk da cewa al'amura dai sun fara lafawa bisa la'akari da matakan tsaron da ake ɗauka musamman a kudu maso gabashin Najeriya, kamar yadda jami'an tsaron yankin suka tabbatar na cewa a tsaye suke. DSP Onyemaka Andrew shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Delta, kuma ga abin da yake cewa:
"Arrested two suspects for their complicity, their involvement."
Yana cewa ne, mun kama mutane biyu kan harin da aka kai a birnin Asaba, kuma muna ci gaba da gudanar da bincike. Muna kyautata zaton cewar yan kungiyoyin asiri ne ko kuma yan harantattun kungiyar nan ta 'yan ta'adda, wato IPOB. Amma dai a yanzu a tsaye muke wajen sintiri. Shi ma mataimakin babban sojojin janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da shiya ta tara mai hidikwata a Ummu Ahiya, AIG Hosea Hassan Karma, ya ce:
"Sai yanzu mutura 'yan sanda suna fasarorin wanda anguwa gaba gida, kuma muna shawarar members of public cewa kowane kowa da kowa ya ci gaba da harkar shi."
A baya-bayan nan ne dai gwamnatin Najeriya ta ayyana kungiyar ta IPOB a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Su ma gwamnonin jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin Najeriya sun haramta wannan kungiya ta IPOB a yankinsu da kuma ayyukan da take gudanarwa. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen lafawar al'amura, to amma kungiyar ta IPOB ta musanta wannan zargin. Na ji ra'ayoyin wasu 'yan kabilar da ta Igbo kan wannan lamarin, kuma ga abin da suke cewa:
"To Mr. Ayi, yana da nawa abin da muka ce muna fata Allah ko zama lahiya, ba so magana shi wanga kan irin ko wanga musulmi ko wanga shi ne wannan ga a mu guda ne Allah ya riga hada
ne. In mutum yana so ya yi kasan da Biafra bai kamata ya kashe mutane ba. IPOB wannan ya zama tarar
shi na gwamnati ko bara daga don garin kuma dan kungiyar IPOB in ta addaba ne. Tunda wannan kungiya ta fito, in ka duba ba a taɓa ganin wani makami a hannunsu ba.
Tun da aka yi na baya-bayan nan, ita kungiyar IPOB ita ce ake zargi da kashe-kashe. Idan ba su da makamai, ya za a yi su kashe mutane?
Ana zargin su da kashe-kashe, hanyoyin da suka kashe na jirgin ban gani ba. Amma
yayin da ake samun rahotanni da ke nuna cewa a arewacin Najeriya musamman shugabanni suna tattaunawa da 'yan kabilar ta Igbo da ke zaune a yankunan lamun lafiya, kawai yanzu dai an shimfiɗa irin wannan a yankin kudu maso gabashin Najeriya musamman jihar Abia, da irin wannan al'amarin ya bijiro.
Sunana Alhaji Yakubu Aliyu, sakatare na Muslim Prison Welfare Board Abia State. A kamar abin da aka yi arewa gaskiya ya mana daɗi, saboda su gwamnonin arewa da sarakunan arewa da leader da shugabannin al'umma na arewa wannan na ɗan zuba ɗauka kan ya mana daidai, saboda haka shi ya kama shi gwamnatin da gwamnatin abin ya faru ya nuna shugabannin al'umma suka shi hakuri kada su gudu ko kada su yi shikar gura da yanzu insha Allah zai ba su kariya.
Lami Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.